الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم كمر كل الله سبحانه وتعالى يا ساك داود مونا رانا تلي تنين شا بقوي قوات الرمضان ألف دقريه دودا أربعين دقو وشتي دي دي شا تقوس قوات أبريلو شكرا تدبو بيو دا عشرين دبيو منا نان أتكين يردن الله دا صن سدى نفن سدى آغا جن سدى تيمكن سا أتكين شي غبا دا تفسيرين القرآن لجرمه har yanzu muna nan a cikin tafsirin sura ta 15 a cikin tsarin surori na alqur'ani mai girma, wato suratul hajj. Wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'u abi ubayda ibn al-jarrah, babban masallacin juma'a dake kan titin bypass nambi azzikwe dake cikin karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna ta najeriya. Jiya mun kwana akan aya ta 85, wato Allah subhanahu wa ta'ala yana mana bayanin hikimar da ta sanya ya halicci sammai da ƙasa. To muna kan bayanin wannan aya sai lokaci ya riske mu, don haka malam zai nana ta mana ita mu cika sa bayanin insha Allah sai mu cigaba. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل.
الله سبحانه وتعالى يأتي وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، ba mu halicci sammai da ƙasa ba da abin da ke tsakanin su face da gaskiya. Malamai sun yi bayanin gaskiyar nan, aka ce ba don wargi ba, ba don wasa ba, sai don adalci da kuma sakan yawo kowa irin ayyukan da ya gabatar a duniya. Duk irin aikin da ka yi za ka tsince shi gaban Allah subhanahu wa ta'ala ran alƙiyama. Wa nada'u al-mawazin al-qista li yawm al-qiyama fala tuzlamu nafsun shay'a وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. دُئِلَ أبنك أيكتا za ta ga sakamakonsa. Don haka wannan ita ce hikimar da ta sanya Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci sammai da ƙasa. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. Duk irin abin da ka aikata, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake ma mu labarin littafi, وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. دعك ita ce hikimar da ta sanya Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci sammai da ƙasa domin a daidaita abubuwa a adalci. Ni ba za a kama ni da laifinka ba, kai ma ba za a kama ka da laifina ba, ɗanka ba za a kama shi da laifinka ba, haka kuma kai ma ba za a kama shi da laifinka ba. Kowa ta kansa yake yi. Ana fahimta? Don haka wa inna sa'ata la'atiya, lallai kuma tashin alkiyama tana nan tafi, babu almara a cikinta, babu ƙarya. Yas'aluka an-nasu 'ani sa'a qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghta. Wani zubin kadi ya ce yas'aluka an-nasu 'ani sa'a qul innama 'ilmuha 'inda allahi wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Tashin alqiyama tana nan tafi, babu almara a cikinta, babu tantama, babu shakku a cikinta. Kowa kuma abinda ya aikata shi ne za a saka masa da shi na alkiyama. Wa inna sa'ata la'atiyatun faffahi safhal jamil. Don haka ya annabi, ka yi wa mutanen nan rangwame, kyakkyawar rangwame. In an ce safaha, wato ya yi afuwa, shi ne bi ma'ana afa, aka ce ka yi musu rangwame, rangwame kyakkyawa. Ayoyi da yawa sun yi bayanin irin waɗannan rangwamoma da Allah subhanahu wa ta'ala yake umurtan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi wa waɗanda ba musulmai ba. Wani zubin ka jace fa'afu wasfahu hatta yati Allahu bi amri. Wani zubin ka jace fa'afu anhum wasfah inna Allah yuhibbu almuhsinin. Wani zubin ka jace fa'afu wasfah fasfah wa qul fasfah anhum wa qul salam fa sawfa ya'lamun. Wato kai rangwame ka kauda kai, wato da sannu za su sani. Wani zubin kaza ya ce wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. In aka yi musu mummunan lafazi ka kausa, sai su ce amincin Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata a gare ku. Wani zubin kaza ya ce wa idha sami'u al-laghwa a'radu an wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaykum la nabtaghi al-jahilin. Aminci ya tabbata a gare ku, mu mutane ne waɗanda ba mu san wawaye. Shi yasa Imam Shafi'i ke cewa rahimahullah yukhatibuni safihu bi kulli qathin fa akrahu an akuna lahu mujiba yazidu safahatan wa azidu hilman ta'udin zadahu al-ihraq tiba. Wato shi yasa kare kullum idan yayi maka wauta, mafi alkhairi gare ka shi sai kai watsi da shi. Ana fahimta? Saboda in ka dakata sa ya zanto ka maida masa da abin da yake da shi, to innakum idan mithluhum, kun zama daya. A don haka kai musu afuwa, afuwa kyakkyawa. In ka koma cikin nahwu, wannan ana kiran shi ainihin tawkid, abin nan ana kiran shi ainihin wato maf'ulun mutlaq. Maf'ulun mutlaq kuma ya kasu gida guda uku, akwai almu'akkidu lil amil, akwai almubayyin lin naw, akwai almubayyin lil adad. To wannan ana kiransa maf'ulun mutlaq almubayyin linnaw, yayi bayanin irin nau'in haƙurin da ake so annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi. Amma da yawan malaman tafsiri sun tafi akan waɗannan ayoyin, an kankare su da ayoyin takobi, saboda waɗannan suna magana ne kafin a zo a wajabta jihadi. Amma da aka wajabta jihadi, ba sauran maganan sassauci ko koran gwami. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladhina amanu qatilul ladhina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilza. Su samu tsauri daga wurinku. Wa qatilul mushrikina kaffa kama yuqatilunakum kaffa. Wani zubin kaji ya ce faquduhum waqtuluhum haythu saqiftumuhum wa ulaikum ja'alna lakum alayhim sultanan mubina. Wani zubin kaji ya ce فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. Don haka waɗannan ayoyin da yawa daga cikin malaman tafsiri sun tafi akan cewa an kankare waɗannan ayoyin, babu sassauci, babu sauran lumana. A inda kawai take da tunanin cewa za a yi lumana a yi sassauci a kauda kai, to a lokacin da aka tsinkaye cewa musulmai suna da rauni, ba su da ƙarfi. Amma matuƙar akwai ƙarfi, to kamar yadda hadisi ya tabbata, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah. an umurce ni in yaƙi mutane har sai kowannensu ya shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wa anna Muhammadan Rasulullah, sai kuma sun shaida annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ne alaihi salatu wasalam. Amma a lokacin da aka lura cewa in an ta samma yaƙin za a cutu, babu ainihin makamai isassu, babu zaratan mazaje zakafurai, to a wannan lokacin ana iya ainihin dabara. Saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu zaɓi, ya ayyuhal ladhina amanu idza laqitum alladhina kafaru zahfan fala tuwalluhum aladbar wa man yuwallihim yawma idin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ah faqad ba'a bighadabin min Allah wa ma'awahu jahannam wa bisal masir. In dai ya zamana babu tattali isashe, to a wannan lokaci aka ce shikenan ana iya yin burumburum wai kanka da borin gyada yadda wasu suke cewa. Amma matukar akwai karfi ana iya tunkara, to babu sauran maganan compromise. Ina fata ana fahimta. Fasfahi safhal jamil, kayi haƙuri, kayi rangwame, rangwame wanda yake kyakkyawa. Shi ne nace malamai sun yi bayanin cewa wannan aya an riga an kankare ta. Inna rabbaka.
Inna rabbaka huwa al-khallaqul 'alim.
Inna rabbaka huwa al-khallaqul 'alim. Lallai mahaliccinka subhanahu wa ta'ala shi ne mahalicci kuma masanin abin da ya halitta. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره. الله ان بهلكي كا سبحانه وتعالى تنكرن فرقو با تاره da an nuna masa yadda zai halittan ba, to shine kuma zai sake ta da kai bayan ka mutu. Allah yana cewa ta idan ka koma subhanahu wataala kama bada'na awwal khalqin nu'idu wa'adan alaina inna kunna fa'ilin, kamar yadda muka kage halitta tun farko, to kuma haka nan zamu taso da ita bayan ta mutu. Don haka Allah subhanahu wataala shine wanda yake rayawa, shine yake kashewa. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Da ba ku nan aka same ku, za kuma a waye garin ba ku nan sannan a sake samar da ku. Babu wanda yake da wannan sai Allah subhanahu wataala. In ka koma can kasa, أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. الله يهل الشيكا يهل الشيشي يهل الشيتا سننكم إتآدام قوة وأدنسا با واندزي وش وأدنسا با كما واندزي كذا وأدنسا حكا كما إذن كما كان. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. الله سبحانه وتعالى شيني ذي راية. ذاك إن ربك للي مهلكتنك سبحانه وتعالى هو الخلاق شيني من يوان هلكت العليم مثلا أبند يهلكت. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. يا هلكيكا يا san bugun zuciyarka na fada a wani karo da muke karatu kamar yadda yazo a cikin Muslim rahimahullah. Gabanin ahalicci duniyan nan da shekaru 50,000 Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya karkare abin da zai faru a cikin duniya. Wannan hadisin yana cikin Muslim rahimahullah. Ba a yi duniyar ba tukuna, da shekara 50,000 ita duniyar ba ta samu ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya zana yadda za ta zamo da yadda za ta kasance da mutanen da za su zaune ta da irin yadda za su rayu da kuma arzikinsu da komai kafin duniya da shekara 50,000. Ana fahimta? Yanzu kai Allah subhanahu wa ta'ala ya san rayuwarka, ya san abin da za ka haifa, ya san abin da za su haifa, su ma waɗanda za a haifan ya san mai za su haifa, su ma waɗanda za su zo ya san mai za su haifa. Kowanne kuma ya san arzikinsa, ya san aikinsa, ya san yadda zai kare, kuma ya san yaushe zai kare. Ana fahimta? To shi Allah subhanahu wataala shi ne ya fi cancanta da dacewa da tsoro ba dan adam ba. Saboda dan adam bai iya ce maka to ka mutu, bai iya baka, bai iya hana ka, bai iya sawa, bai iya hanawa. Duk wanda yake da waɗannan abubuwa shi ne Allah subhanahu wataala. To in ka gane wannan tauhidin za ka samu sassauci a rayuwarka. Amma idan ka gaza ganewa, to za ka ta kwan gaba kana kwan baya, kai ba mumini ba, kai ba kafiri ba, kai baka gaggata ba, kai kuma baka karyata ba, ba wanda ya isa ya maka abinda Allah subhanahu wa ta'ala bai maka ba. Lai yadurrukum illa adha wa in yuqatilukum yuwallukum al-adbara thumma la yunsarun. In har ka ga dan adam ya maka wani abu, abin kuma yayi tasiri, to iya wannan abin shi iyakarsa kenan cutar, haka Allah ya rubuta. Kuma da sanin sa ne, dan ba wani abu da zai faru a cikin mulkin Allah wanda shi Allah ba shi ya tsara ba subhanahu ta'ala. Ana fahimta? Na sha buga misali zanna na ta, nake cewa kaman kai ne wata rana sai ka shigo gidanka, ka shigo gida sai yara suka ce baba eh ɗakin nan akwai wani maciji kumurci wanda yake yana kuka yadda ka san zakara, kana fita ya zo shiga ɗakin yanzu yana ciki. Suka baka wannan labari, to yanzu kai a matsayinka na uba mai gida chief security yaranka sun gaya maka ga yadda abu yake, to ina son tambaye ka ɗakin nan naka ne a cikin shi kake kwana, to amma ga kuma new latest information da ya zo, yara sun baka labarin abin da baka sani ba bayan ka fita aiki, yanzu za ka shiga ɗakin ne ka kwanta yadda ka saba kwanciya ko koya za ka yi, na ba za ka shiga ba. Me yasa ba za ka shiga ba? Saboda sanin abin da ke ciki. Ana fahimta? To ni ko sai na zo ba ni da wannan labarin ban san me ke ciki ba, kana ga irin firgici da razanar da ta kama ka, kaki shiga ni za ta kama ni? Me yasa? Ban san abin da ke ciki ba. To haka dukkanin mu muke ga mahaliccin mu subhanahu ta'ala. Shi wanda ya san Allah yake tsoransa yakan bi shi sau da ƙafa, wanda kuma bai san buwayarsa da kamunsa da azabarsa ba, shi ne za ka ga yana wasa da al'amarin Allah. Ai kaga shi wanda ya samu labarin abin da ke ciki firgici yana shi shiga, shi ko wannan bai da labari ya shiga ya kwanta har da munshari. To amma idan ya fito da safe aka ce shi mala ina ka kwana ta a daki na dakinka eh baka da labari, to kana ga washe gari zai koma? Me yasa? Saboda yanzu ya samu update. To haka muke, wanda duk kaga yana wasa da al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala bai san shi ba, bai san azabarsa ba, bai san rundunoninsa ba, wanda kaga kuma yana bin sa sau da kafa yana gudun gobe, an riga an haska masa an ce to ga irin abin da Allah ya tattara. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala kullun yake kiran mu, ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah inna allaha khabirun bima ta'malun. Kowace rai ta duba abinda ta aiwatar fa, wanda za a tuhume ta gobe, za a tirke ta fa, za ta yi bayanin wannan aikin sau da kafa daya bayan daya, to ta duba idan za ka yi sara da sassaka ka hura sannan ka ciza sannan ka yi sarar. Amma in ba haka ba za ka zo wurin saran za ka sari kanka har kuma ka rasa wanda zai maka magani. Inna rabbaka huwa al-khallaqul alim, lallai mahaliccinka subhanahu wa ta'ala shi ne ainihin mai yawan halitta kuma masani ga dukkanin abin da ya halitta subhanahu wa ta'ala. Shi yasa kaga kafirai da yake ba san kamun Allah subhanahu wa ta'ala ba, sai su zo sau da yawa suna ce da annabi sallallahu alaihi wasallam a idza mitna wa kunna turaba zalika raj'un ba'id, wai kana da tunanin cewa idan mun mutu mun rube tsutsa ta cinye mu muka zama turbaya, wai kana da tunanin za a sake tado da mu? Kai wannan wata ko wato wani komai ne mai nisa kwarai, har ma kaji suna majunansu izgilanci, suna nasallar izgili da tsakaninsu. Wa qala allazina kafaru hal nadullukum ala rajulin idza muzaqtum kull mumazzaq innakum lafi khalqin jadid, wai shin ba za mu ba ku labarin wani mutum ba? Wai ka san abin da mutumin ke kirari? Wai in kun zama turbaya tsutsa ta cinye ku kun zama kasa, wai za a sake tarewa da ku daga baya? Lallai wannan mutum a zo a gansa. Sai suna jifan shi da maganganu aftara ala Allahi kadiban an bihi jinna, shin ƙarya ce ya ƙaga ya jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala, ko ko dai aljanu gare shi yasa yake wannan magana? Ana fahimta? To don haka dukkanin mu gaba daya zamu hadu a wurin Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda yake Allahu allazi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahun lita'lamu anna Allaha ala kulli shay'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma. Duk abinda kaga ya'lamu ma yalju fil ard wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu min as-sama wa ma ya'ruju fiha, duk abin da zai hau ya sauka da wanda ya fito da wanda ya shiga yana cikin mulkin Allah subhanahu wataala, mulkin sa kuma ba irin na mutane bane, ya san. Ana fahimta? Wala qad atainaka
wala qad atainaka sab'an min al-mathani wal qur'an al-'azim.
Allah subhanahu wataala yake wala qad haqiqa atainaka, mun baka sab'an guda bakwai. Malamai sun saba za mu yi bayanin ainihin fasarsarin malamai, shin guda bakwai Fatiha ake magana ko ku a'a surori guda bakwai muka baka? Dukka magabata sun tattafi a matafiya daban-daban, za ku mun yi bayanin wace matafiya ce tafi ƙarfi saboda ƙarfin dalilai da kuma hujjoji. Wala qad atainaka, haƙiƙa mun baka sab'an guda bakwai, min al-masani, daga abubuwan da ake nanata su ake maimaita su wurin karantawa, wal qur'an al-azim, kai mun ma baka qur'ani rankata kafin sa gaba daya. Allah subhanahu wataala na cewa Allahu alladhi nazzala ahsana al-hadithi kitaban mutashabihan masani taqsha'iru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah dhalika hudallahi yahdi bihi man yasha. Allah subhanahu wataala shine ya saukar da alqur'ani wanda yake ana nanata shi, za a karance shi da safe, a karance shi da rana, a karance shi da daddare, a karance shi da walaha, a karance shi da almuru, za a ta karatun alqur'ani har sai tashin alqiyama ta tsaya. Daga kalman tasniya, saniyatnaini, wato abinda za a nanata. To waɗannan ababe guda bakwai menene ake nufi da ainihin abinnan as-sab'a al-masani innan wala qad atainaka sab'an min al-masani, abubuwan nan guda bakwai surori ne ko ku a'a ayoyi ne? Malamanmu sun saba radiyallahu anhu, daga cikin waɗanda suka tafi akan cewa abinda ake nufi da sab'an min al-masani surori ne, Sa'id ibn Jubair radiyallahu anhu ya rawaito daga Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, kama yadda Tabari rahimahullah ya rawaito da isnadin sa, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma yace abinda ake nufi da sab'an, wato sune surori guda bakwai a cikin Al-Qur'ani. Na farkon su Baqara, nabiyun su ainin Ali Imran, sannan Nisa, Ma'ida, An'ami, A'rafi. Rawin hadisin shine Isra'il, sai yace na manta ta bakwai din, amma sai malamai suka saba, wasu suka ce Yunus ce, wasu suka ce Hud ce, wasu suka ce da Anfalu ce da Bara'a, wato Tauba kenan. Shi yasa ma saboda surori ne guda daya, kaga ita ce abin nan sura kallin kall guda daya cikin Qur'ani wacce ba ta da bismillah. Ana fahimta? To amma wannan magana tana da dan abun ga rauninta, saboda malamai sun ce a'a, suratul Tauba din nan abinda yasa Allah subhanahu wataala bai bude ta da bismillah ba, ta sauka ne a cikin fishi aka saukar da ita. Ai kaga kai tsaye ce bara'atun min Allahi wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikin, barantuwan Allah da manzansa, saboda wani alƙawari ne aka kulla, Allah subhanahu wataala yanzu ya warware shi, yace ba ku ba su ba su ba ku ba wannan alƙawarin daga sararin samaniya, ni na warware shi. Don haka shi yasa ba a fare ta da bismillah ba. Ana fahimta? To Allahu a'lam. Sun dai ce kamar da aka ce abin nan cikin wannan riwaya, Baqara, Ali Imran, Nisa'i, Ma'ida, An'ami, sannan A'raf, kaga guda shida kenan. To tsakanin Tauba da ainihin Anfali an ce su ne cikon na bakwai, wasu suka ce a Yunusa ita ce, wasu suka ce Hud, Allahu a'lam. Waɗanda suka tafi a cikin wannan matafiya, akwai Abdullahi ɗan Umar radiyallahu an, akwai Imamu Mujahid, akwai Sa'id ibn Jubair, sannan akwai Dhahhak, suka ce abinda ake nufi da sab'an su ne as-sab'u tuwal, a surorin nan wato wanda suka fi kowanne tsawo a cikin Al-Qur'ani. Saboda in ka dauke su ai kaga sun fi kowanne tsawo a cikin Al-Qur'ani. Baqara ita ce farko, Ali Imran na biye, sannan Nisa'i tana biye, haka 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 dai misali, su sun fi kowace sura tsawo a cikin Al-Qur'ani. Wannan shine ra'ayi ko ko ainihin fassara ta farko da aka samu a cikin wannan magana. Wani mai iya magana yana cewa jazallahu al-farazzaqa hayna yumsi madi'an lil-mufaddali wal-masani, madi'an lil-mufaddali wal-masani. Ai kun san a cikin Al-Qur'ani akwai mufassalat, sune surori na kasa can daga goma zuwa kasa misali, ana kiran su mufassalat. To masani kuma aka ce su ne ainihin surori waɗanda ake nanatawa, ainihin tafsiri na farko kenan. Wasu daga cikin malamai suka ce a'a, abinda ake nufi da saban mun baka wato ayoyi guda bakwai ita ce Fatihatul Kitab, mabuɗin littafi, kuma ana kiranta Ummul Qur'an, uwar Al-Qur'an. Ana fahimta? Wasu daga cikin malamai kuma wannan ra'ayin ya fi rinjaye, wanda suke goya masa baya wato sun fi yawa. Akwai Ali ibn Abi Talib radiyallahu an, akwai Abu Fakhita shi ma ya ce Fatiha ake nufi da wannan, akwai Ibrahim al-Barbari ya tafi akan haka, akwai Ibrahim al-Nakha'i shi ma yana tare da wannan, akwai Abdullah ibn Ubayd ibn Umair da kuma Ibn Abi Mulaika. Sannan a wani kauli na Mujahid shi ma ya ce Fatiha ce, akwai Imam al-Hasan al-Basri ya tafi da wannan ainihin tawaga akan cewa Fatiha ita ce ake nufi da saba'an min al-matani. Sannan Imam al-Mufassirin wato Abu Ja'far at-Tabari rahimahullah ya karfafi wannan ainihin matafiya. Haka kuma mai adwa'ul bayan al-Sheikh al-Allama Ahmad Shankiti shi ma ya tafi akan wannan magana na cewa abinda ake nufi da saba'an wato guda bakwai su ne Fatiha, saboda tana da ainihin ayoyi ne guda bakwai duk da bismillah. Kaga bismillah da ba a same ta a can cikin ainihin tauba ba, yanzu an same ta anan cikin me yake da suna Fatiha, ko kuma suka ce a'a an same ta a cikin nan, inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. To shin basmala tana ɗaya daga cikin ayoyi daga cikin kowace sura, ko ko a'a wannan sabani ne na malamai, ba shi ne muke so mu yi magana ba. Amma ita Fatihatul Kitab malamai ra'ayi ko ko matafiyan da yafi ƙarfi a cikinta, basmala tana ɗaya daga cikin ainihin aya daga cikin Fatiha, saboda in ka buɗe Qur'ani zaka ga bismillahir rahmanir rahim ita ce aya ta farko a cikinta. Ana fahimta? Yanzu kun ga muna da matafiya guda biyu kenan na malamanmu, an ce surori ne guda bakwai kamar yadda na ambato. Sannan matafiya ta biyu an ce ita ce Fatihatul Kitab, sannan wannan matafiya ta fi ƙarfi saboda ƙarfin dalilan da suka dogara da shi. To yanzu sai abu na biyu, menene yasa wato ainihin ake ce da ita almasani? Gabaninmu fayyace maganganun da malamai suka yi, akwai hadisi da ya tabbata cikin Bukhari wanda aka samu daga Abu Sa'id ibn al-Mu'alla radiyallahu an, yana cewa marra biya an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa ana usalli, wata rana ina nafila cikin masallaci annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yazo ya shude ya wuce, fada'ani sai ya kirani yace ya Aba Sa'id, ya Aba Sa'id falam atihi ban je masa ba, hatta sallaitu thumma atai, har sai da na'i da sallata sannan sai na tafi wurin annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Fa qala sai yace alayhi salatu wassalam ma mana'aka an ta'tiyani, me ya hana ka kazo, baka ji na kira ka ba? Yace naji. Me yasa baka ansa ba? Me yasa baka zo mani ba? Fa qultu sai nace kuntu usalli ya rasulullahi, na kasance ina salla ne sallallahu alayka wa alihi wa sallam. Fa qala annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sai yace alam yaqulillah, shin ashe ba Allah bane yace subhanahu wa ta'ala ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum, ya ku wadanda kuka yi imani ku ansa kirar Allah subhanahu wa ta'ala da na manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk sa'ilin da ya kira ku zuwa ga wani abu wanda zai raya ku? Shin baka san wannan aya cikin Alkur'ani ba? Ba Allah subhanahu wa ta'ala shi ya maka wannan ba? Sai ce kware da gaske. Sun makala sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce da ni, inji Abu Sa'id ibn al-Mu'alla, sai ya ce da ni ala u'allimuka a'zama suratin fil Qur'an, shin ba zan sanar da kai sura mafi girma a cikin Alkur'ani ba? Kana so in sanar da kai wace sura ce tafi girma? Qultu qabla an akhruja min al-masjid, gabani in fita daga cikin masallaci? Fa dhahaba an-nabi, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi li yakhruja, domin ya fita. A wata riwayar in ka koma fa ja'altu atabata, sai na zanto ina dan kasa a gwiwa ina jansa ina daukan sa da labari domin gudun kar ya zanto bai sanar da ni abin da yace zai karantar da ni ba sai zai fita fa zakkartuhu sai na tuna masa nace ya rasulullahi kace fa zaka karantar da ni wata sura wacce yake ita ce mafi girman sura a cikin alqur'ani fa qala sai yace alhamdulillah ai wannan sura ita ce alhamdulillah hiya sab'ul matani ita ce ayoyi guda bakwai wacce ake nanatawa wal qur'anul azim kai ita ce ma qur'ani ranka ta kafinsa gaba daya a wata riwaya in ka koma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana zaune sai yace da sahabbai radiyallahu anhum wannan wata kofa ce aka bude ta daga sama ba taba bude ta ba gabanin yau ba kuma za a sake bude ta ba irin yau sannan wannan mala'ikan shi ma bai taba sauka ba sai yau ya sako ne da fatihatul kitab ita ce ummul kitab sannan ita ce sab'ul matani saboda tsananin girmanta a wani hadisi na gaba wanda aka samo daga Abu Huraira radiyallahu an har yanzu dai Bukhari radiyallahu rahimahullah shine ya rawaito yana cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ummul qur'an uwar alqur'ani gaba daya hiya sab'ul masani ita ce ainihin ayoyin nan guda bakwai wacce ake nanatawa wal qur'anul azim sannan kuma ita ce alqur'ani ranka ta kau gaba daya malamai suka ce abin da yasa ake kiranta ummul qur'an wa qur'ani gaba daya saboda duk abin da qur'ani ya tarkata na kadaita Allah subhanahu wa ta'ala na labarai na addu'o'i da sauran abubuwa duk gaba daya fatiha ta tattara ana fahimta kenan bisa ga wannan in ka koma wata riwaya sahihiya a cikin sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa wallazi nafsu muhammadin biyadi na rantse da wanda rayuwar Muhammadu take a hannunsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu wata sura da tafi fatiha girma a cikin alqur'ani hiya sab'ul matani ita ce ayoyi guda bakwai wacce ake nanatata wal qur'anul azim ita ce ranka ta kafin alqur'ani gaba daya sannan ya tabbata a cikin sahih ina tunanin kaman hadisin Abu Sa'id al-Khudri ne radiyallahu an wata rana suna kan tafiya suna dawowa sai kunama ta tsalle sarkin wani gari sun kuma dama gudurinsu ya yanki sai ya ce ni ina da magani amma ba zan ba ku ba har sai mun yi yarjejeniya za ku ba ni ainihin bisoshi adadi guda kaza ni kuma insha Allahu zan roƙi Allah na ya bai wa sarkinku lafiya in kun yarda da wannan in karanta in bashi sai suka ce ai mutumin da yake kamar yadda tura ka ce a beggar has no choice mutumin da yake ainihin yake roƙo ai bashi da zaɓi mu da sarki yanzu in an bashi a haka ajalinsa na iya sauka yaya za ka gaya mana wannan magana duk abinda ma za ka yi ka je ka yi ya ce sai na samu ruwa na karanta fatiha na tofa na bashi na ce ya sha yana sha kamar kai ka ce ainihin menene Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi lafiya sai na dawo na baiwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam labarin wannan kissa annabi alaihi salatu zai ce wa ma adraka annaha raqiya wane ne ya gaya maka cewa fatiha magani ce wa ma adraka annaha raqiya waye sanar da kai cewa fatiha magani ce don haka ce to ni ma abin da ka samu annabi na masa sallallahu alaihi to ni ma gutsuro mini cikin abin da ka samu wato ina son nuna cewa fatihatul kitab wato abin nan sura ce mai girma a cikin alqur'ani shi yasa zaka ga saboda girmanta idan kana karanta ta a cikin sallah kana karanta ta Allah subhanahu wa ta'ala yana baka amsa in ka ce alhamdulillahi rabbil alamin Allah subhanahu wa ta'ala kai tsaye zai ce atna alayya hamidani abdi bawana ya gode mani in ka ce arrahmani arrahim mai rahma mai jin kai zai ce atna alayya abdi bawana ya yabe ni in ka ce maliki yawmiddin zai ce majjadani abdi bawana ya kwarzanta ni ya girmama ni idan ka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gare ka muke bauta gare ka muke neman taimako zai ce sa'alani abdi bawana ya roke ni إن كنت اهدنا الصراط المستقيم ذاتي هذا بيني وبين عبدي وانا سكانينا ندباوانا ولعبدي ما سأل دعا بن دباوانا يتنبيني شيكين الناباش شيزا إذا فاتحة بتسامو باب صلى أي تركنيش ذاك غانا كانت دمشكين فقهو karatun Fatiha da tsaya da tsayuwa dan Fatiha wannan rukuni ne duk sanda aka ce ba Fatiha sallah ta warware amma idan Fatiha ta samu koda ba sura kana iya sallaka haka malami ana fahimta to sai mas'ala ta biyu me yasa ake kiranta almasani da kaman tasniya abu biyu nana tawa akwai zantuttuka da dama na malamai a cikin waɗannan abubuwa zance na ku gabanin mu wannan wasu suka ce a'a abin da yasa ake kiranta sab'an wato su sun tafi akan ba surorin nan bane ma guda bakwai sannan kuma ba Fatiha bace suka ce abin da ake nufi da sab'an min almasani wato hukunce hukunce ne guda bakwai akwai umurni akwai hani akwai bushara akwai gargadi akwai labarai akwai ambato ni'ima sannan kuma akwai bayanin wuta amma wannan ra'ayi yana da rauni kwarai da gaske zance na karshe abin da ake nufi da sab'an Imam Tawus da Da'ak da Abu Malik suka ce abinda ake nufi shine Qur'ani rankatakab gaba daya kaga muna da ainihin matafiya guda hudu ta malamai akan abinda ake nufi da sab'an min almasani wal Qur'an al-azim amma zance mafi inganci kaman yadda na fada bisa ga karfin ujjoji Fatiha ce ake nufi da sab'an sai masani menene yasa ake kiranta masani malamai sun yi bayani sun tafi matafiyoya da dama zance na farko aka ce li'annaha tusanna qira'atuha domin ana nanata karatunta misali kaman da asuba sau nawa zaka karanta fatiha sau biyu kaman azhar sau nawa zaka karanta hudu la'asar fa hudu maghriba fa uku ana fahimta isha'i fa hudu kaga an kace hudu sau uku sha biyu sannan ga biyar nawa kenan to ana nanata ta sau 17 a cikin sallah karanci in kuma Allah ya sa mutun daga cikin mu ma'abucin nafilfili ne as-sunanur rawatib kaga guda 12 nan 12 ga 17 29 kenan da aka sai suka ce saboda ana nanata ta a cikin sallah shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala kirata min al-masani wadanda ake nanatawa matafiya ta farko kenan matafiya ta biyu suka ce a'a saboda ayoyin ta guda 7 ne shi yasa aka ce mata min al-masani zance na biyu kenan zance na uku suka ce a'a saboda ita ce mafi girman surori a cikin alqur'ani shi yasa ake kiranta ainihin sab'an min almasani zance na hudu aka ce a'a saboda wannan al'umma ita ce kadai kwallin kwal wacce Allah subhanahu wata'ala ya baiwa ainihin karatun fatiha bai baiwa wata al'umma ba sai dai wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana fahimta wa in kana an samu riwaya daga Abdullah dan Abbas radiyallahu anhuma cikin abinda Imam Tabari ya rawaito rahimahullah yana cewa utiyan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sab'an min almasani an bai wa annabi alaihi wasallam ayoyi guda 7 koko surori guda 7 min almasani tul ko atwal wato daga cikin surori guda 7 wadanda ake nanatawa wa utiya Musa 6 an bai wa annabi Musa guda 6 cikin 7 falamma alqal alwah a lokacin da ya zudda allina kun san bayan annabi Musa ya tafi munajati ganawa yayi magana da Allah subhanahu wataala sai ya dawo ya samu mutanansa sun koma kan bautan dan maragi ana fahimta wama ajalaka an qaumika ya Musa qalahum ulai ala asali wa ajiltu ilayka rabbi litarda qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum as-samiri فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا افطال عليكم العهد ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي الوقتين saboda bace rai wadannan alluna da aka bashi umurni a ciki kamar da qur'ani ya kawo walamma raja musa ila qaumihi ghadban asifa qala bi sama khalaftumuni min ba'di عجلتم امر ربكم والقى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه يزد علنا يكامو كان دان اوانسا هارونا yana jawosa yana cewa ma manaka abinna idra menene ma manaka idra aitahum dallu alla tattabi'an afa afaita amri me yasa baka bi ni ba qala ibn umma innal qauma stad'afuni wa kadu yaqtulunani ai ni sun raunata ni ne dab ma suke da su kashe ni ma to ba shi nake so in ce ba abinda nake so in fitar a lokacin da ya zubar da waɗannan alluna da an bashi kwatankwacin irin waɗannan dogayen surori guda shidda inji Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma amma da ya zubar da waɗannan alluna sai aka dauke guda hudu inji Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma yake cewa wato ainihin falamma alqal alwah rufi'ati al-arba ithnatan wato lokacin da ya zubda alluna sai aka dauke guda biyu wa baqiyatil arba sai zanto surori guda hudu ne masu tsawo kawai aka ban mata amma da shi da ne da ya zubda allo aka cire guda biyu ya rage saura guda hudu inji Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma Allahu a'lam sai mu koma kan wancan karatu menene yasa ake kiranta sab'an min al-matani daga cikin zantuttuka na biyar aka ce saboda a cikin ta akwai ar-rahman ar-rahim sau biyu ita a cikin fatiha saboda na karanto muku cewa ayat bismillah tana ɗaya daga cikin menene aya daga cikin fatiha sai in kace bismillahir rahmanir rahim ana fahimta alhamdulillahi rabbil alamin sannan me ar-rahmanir rahim kaga sunna na cewa biyu kenan wasu daga cikin malamai suka ce dalilin da yasa kenan ake ce da ita matsani wasu suka ce a'a saboda komai a cikin ta guda biyu ne idan kace bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmani ar-rahim kaga an san guda biyu maliki yawmiddin iyyaka na'budu sannan wa iyyaka kaga an samu biyu ihdinas siratal mustaqim sirat siratal ladina an samu biyu ana fahimta ghayri al-maghdubi alaihim wala ad-dallin wasu suka ce saboda komai nata yakan zo biyu ne shi yasa ake ce da ita al-masani wato abin da aka nanata sau biyu zance na shidda aka ce a'a saboda an kasa ta ne tsakanin Allah subhanahu wataala da bawansa kamar yadda na karanto hadisi jim kadan wato qassamtu as-salata baini wa baina abdi na raba sallah tsakani na da bawana shi yasa zaka ga wasu na kuskure wurin gudu wurin karanta fatiha ba daidai bane fatiha ana binta daki ana karanta ta saboda conversation kana magana ne da Allah subhanahu wa ta'ala malamai suna cewa duk wanda yake so Allah ya yi magana da shi ya karanta alqur'ani saboda zaka ji umarni zaka ji hani wanda kuma yake so ya yi magana da Allah ya shiga sallah saboda da ka shiga sallah to yanzu kai kake magana da Allah subhanahu wa ta'ala zance na karshe aka ce saboda an saukar da ita sau biyu ne an saukar da ita na farko a cikin garin makka sannan aka sake saukar da ita ainihin a cikin garin madina Allahu a'lam babban al'amari dai zance mafi rinjaye a cikin waɗannan saboda ita fatiha ana yawan karanta ta a cikin nafilfili ana kuma yawan karanta ta a cikin farilla har ma malamai suka yi mana bayani da za ka zo yanzu ka karanta baqara zuwa nafi a cikin sallah baka karanta fatiha ba baka da sallah ana fahimta malamai amma da za ka karanci fatiha a cikin kowace sura kai fatiha shikenan ta waratan maka ko da baka karanci sura ba sallah ta yi kamar yadda ya zo a cikin zahirin wani hadisi can da ba muna fahimta malamai to sai mu koma na hau yanzu za mu shiga fage za mu yi magana da ɗalibai almajirai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walaqad atainaka sab'an min almasani wal qur'an al'azim haqiqa mun baka ana fahimta ayoyi guda bakwai daga cikin waɗanda ake nanatawa sannan mun baka alqur'ani kacokan guda tambayar da nake so in yi shin fatiha tana cikin qur'ani ko ba ta cikin alqur'ani tana cikin alqur'ani to sai malaman nan suka ce to in ko tana cikin alqur'ani kamar duk yadda muka yadda to da kamata ya ce walaqad atainaka alqur'an al'azim mun baka alqur'ani mai girma ba sai an ce sab'an min al-masani sana ce wal qur'an al-azim ba ana fahimta sai aka ce a'a a cikin balagha malaman balagha suna kiran wannan dhikrun khas ba'da al-am wato wani abu ne wanda ake ambato shi a killace sannan bayan an ambato shi gaba daya Allah subhanahu wa ta'ala na cewa inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr tanazzalu al-mala'ikatu والروح فيها mala’ikuna sauka a cikin wannan daren da kuma ruhi. Wane ne ruhi ne? Jibrilu alaihi salatu, shin bai cikin shi mala’iku? To, amma kaga saboda wani special regard matsayinsa na daban, bayan an ambato shi a can nan kuma sai aka ware shi da ambato. To, irin abin da aka yi a nan kenan. Ana fahimta? Kamar da ke cewa a can, qul man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi sai ce wa jibril wa mikala. Ai kaga ya sake ware su da ambato bayan ya ambato su ana. Ana fahimta? Misali kaman ka ce ne kai, ai mun halarci waliman auren wani. Malam mutane sun yi wuri sun cicika har da shugaban ƙasa ya zo. Shi ba mutum ba ne? Amma saboda shi wani prominent figure ne a cikin mutane. Ana fahimta? Malamai suka ce to abinda aka yi kenan a nan, walaƙad ataynaka sab'an minal masani wal qur'an al azim. Abu na biyu aka ce daga cikin ƙa'ida ita ce, idan abu yana da sifofi guda biyu a cikin larabci, to babu laifi an tu'tafa ihdahuma 'ala al-ukhra, ana iya ɗauko wannan sifa a ɗaura ta akan wannan kamar yadda aka yi ana. Allah subhanahu wa ta'ala ne cewa nahnu naqussu 'alayka ahsana al-qasas bima awhayna ilayka hadha al-qur'an. Abinda qissoshin suka kunsa shine qur'anin yake bayani, abinda qur'anin ke bayani shine abinda qissoshin ke bayani. Kaga qissoshin sune menene? Al-qur'an. Ana fahimta? To, idan abu ya zanto yana da sifofi guda biyu, babu laifi a yi atofin wannan sifa a jingina ta da wancan. Menene dalilin ku? Suka ce wani mai hikima yana cewa wato ilal malikil qarni wabnil humami. Ibnil humam shine al malik, in an ce al qarn shugaba mai girma. Ilal malikil qarni wabnil humami wa laysil katibati fil muzdaham. Dukkanin sifofi ne na mutum ɗaya, amma maimakon ya ce kawai ilal maliki alƙarmi ibn al-humami laysil katiba, maimakon ya faɗi wannan ya huta wa mun huta, sai ya kawo wawun ya dinga lissafawa ilal maliki alƙarmi ibn al-humami wa laysil katibati fil muzdaham. Abin da ya faru kenan anan. Don haka ƙa'ida cikin larabci, idan abu yana da sifofi guda biyu ko sama da haka, babu laifi ka kawo wawun ka hada wannan sifa da wancan sifa. Kaman ka ce jaa ash-shaykhul mubajjal wal 'allamatu an-nahrir. Ana fahimta? Ka dinga kawo sifofi kaza da kaza, kuma duk mutum ɗaya kake magana, wannan babu laifi a cikin sa idan an yi haka. Don haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa laqad ataynaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim. Haqiqa mun baka wato ainihin ayoyi guda bakwai waɗanda ake nanatawa, sannan kuma mun baka alƙur'ani mai girma. To, na ga ka bani takarda, lokaci yayi. To bari mu baka fili, na ganka cike da takardu. An ce da ni lokaci yayi, don haka za mu kwana a kan wannan aya, wato aya ta 87 kenan ko? To, in Allah ya mana arare zuwa gobe za mu tashi akan ta 88 la ta muddana. To, malam gare ka insha Allah. To, in dai ba planning kike ba, dan sau da yawa akan zo mana da irin waɗannan tambayoyi, sai mata su rufe ba su cewa ga abin da ya faru. Wata takan je ta yi allura, wata ta sha ƙwayoyi, wasu su sa lobe, wasu su sa implant, sai ya jirkita jini ya lalata shi. To, abinda duk wacce ta tsinci kanta a cikin irin wannan za ta yi, akwai abinda ake cewa talfiq, wato har hada kwanukan al'ada. Shine idan jinin mace kwana uku ne, misali a fahimci wannan matsala, don kai ma zai amfane ka nan. Idan mace tana yin jini kwana uku yanzu sai ya karu, ya zo ya kara kwana daya, ya zama nawa kenan? Ya zama hudu kenan ko? To sai ta sake kara masa kwana biyu. Kaga idan ka dauki kwanakin da ta kara daga na asali, kwana nawa ta kara kenan? Ah, za mu cire na asali. Eh, kwana uku kenan. To shikenan in ya dawo ya karu, yanzu ya zama guda nawa kenan? In ya sake kara kwana daya akan kwana uku da ta kara, ya zama nawa kenan? Ya zama nawa? Bakwai kenan. Tunda asali uku take yi, sai ya zo ta kara biyu, ya zama shida, sai kuma ya ci gaba abin shi kawai. To yanzu ya ci gaba da sallata, kuma komai ma ya ci gaba, ya zama jinin ciwo. Kwana uku kawai ake karawa a asalin kwanan al'ada. Idan ya wuce kwanaki ukun da aka kara, yanzu to ya zama abin da ake cewa istihaba, jinin ciwo ne. Ana fahimta? Zan sake bayani don mu fahimta da kyau. Misali, mu ce mace tana kwana biyar, kwanakinta na al'ada, sai ya zo rana ta shida. Kaga wannan kwana ta shida din ai bai cikin asalin kwanakinta na nawa? Na al'ada. To sai ta kara masa kwana biyu. Yanzu in ta ware kwanakinta na al'ada da kwanukan da ta kara sun zama nawa? Sun zama takwas. To sai ya ci gaba. Da ya karu yanzu ya zo rana ta nawa kenan? To yanzu wannan kawai za ta nemi magani, asalin tunda ta kara mishi kwana uku ya iya tsaya, ta ci gaba da al'amarinta kawai, ya zama jinin ciwo. Ana fahimta? To muƙaddari misali kwana goma sha biyu take yi na al'ada, yanzu kwana nawa za ta kara? Na? Kwana uku. Sai ya zama kwana nawa? To in ya wuce haka kawai ta nemi magani, ya zama jinin ciwo. To in ko yana wasa ya je ya dawo, ya tafi ya dawo kamar yadda ta ce, to za ka dinga ɗauki ɗai-ɗai ne. Misali, mu ce kwanaki biyar take kwanukan al'ada, sai ya zo yau, mu ce ɗaya ga wata. Misali, da ya zo yau ya kamata sai kwana biyar ne fa, amma yau da ya zo ɗaya ga wata, sai ya tafi bayan kwana hudu, sai ya dawo rana ta biyar. Ana fahimta? Abin da lissafin, sai ya sake tafiya kwana uku, sai ya dawo kwana ta hudu. Mun samu kwanaki nawa kenan? Yaya tara? Kwanaki nawa? Kwanaki uku kenan. Saboda asalin kwanukan ta kwana biyar take yi, amma maimakon ya zo mata kwana biyar ɗin a lokaci ɗaya, sai ya zo ya dinga mata wasa. Da ya zo rana ta farko, wato ɗaya ga wata, ya zo guda ɗaya, sai ya tafi kwana hudu, rana ta biyar sai ya dawo. Yanzu da wancan na farkon da wannan, kwana nawa kenan? Sai ya sake ɗaukewa bayan kwana uku, sai ya dawo. Mun samu kwana nawa kenan? To har yanzu dai a cikin asalin kwanukanta na al'ada tana bin guda nawa? Guda biyu. Sai ya sake tafiya bayan kwana biyu, sai ya dawo. An samu nawa kenan? To sai ya sake tafiya kwana ɗaya, sai ya dawo. Kwana nawa kenan? To abinda za ta dinga yi kawai, za ta dinga ɗauki ɗai-ɗai-ɗai-ɗai har sai ta tara kwanukan al'adarta. Kuna fahimta? To amma ga ƙa'ida guda ɗaya, ya zamana da jinin da ya tafi da wanda ya dawo bai kai kwana takwas ba. Idan ko ya kai kwana takwas, to shi na biyun ya zama sabon jini, za ta rabu da wancan lissafi, yanzu sai ta fara wani sabo. Na? Karatun ku ya shiga don na gobe koki ga azumi ga ku daure ku koma makaranta. Wannan shine abin da yake faruwa. Zaka ga mutum ya zo ya aure bai shirya ba, sai ya shiga ɗaki ya ce wai an mishi rasuwa, ya za a yi ɗan, ya yi kuka, kuka ɗaya muka ji, yanzu da Allah ya za a yi. Cikin tashin hankali, koko ya dinga magana, gashi da Allah ya. Duk waɗannan mas'aloli ne, ba ka sai ka zama shekul Islam ba, amma waɗannan mas'aloli ne ya kamata ka san su. Jini ya rikirkice wa matarka, ya za a yi? Sai ka ce to ga yadda dai muka ji, ga yadda za a yi, ga yadda za a yi. In dai ya zamana da jinin farko da jini na biyu dawowan bai kai kwana takwas ba, to kawai za ta dinga ɗauki ɗai-ɗai ne har sai ta tattara kwanukan al'adanta. Amma misali tana yin kwana uku, yau sai ya zo ɗaya ga wata, ba mu sake ganin shi ba sai ran sha biyu ga wata. Yanzu ka ƙirga min, daga ɗaya ga wata zuwa sha biyu ga wata mun samu kwana nawa? Ya wuce kwanan da muka ce nawa? takwas haka shikenan sai ta ce to kai na farko ma assalama yanzu wannan da ya dawo shi za a fara lissafi sabo karatun ya isa ya shiga na'am eh haka kaidan take eh ba sai galle ai dama ai da wahala ka samu mace mai al'ada kwana 15 an dai ce ne kawai misali amma a cikin mata sai ka tara mata 10-8 ko 9 ba su kwana 15 eh na'am eh idan ya zo misali ya zo kwana ta farko sai ya dauke kwana 4 ana fahimta to yanzu komai ma ya faru a kwana 4 Mala Usman data ban fa san da Hausa nake magana yawa wannan nan kwanaki hudun komai ma ya faru so in kuma ya dawo to shikenan kuma sai ta mayau sai a rike wuta kuma shikenan tsakanin jura da jura sai salamun qaulan Ibrahim ban fa san ko an bai jika katun ba
to
malam ya abu cikin daliban malam Umar ya ce mata ma su koma makaranta saboda dai haka muke kawai da mu da su mu koma mu yi karatu na'am na'am so wannan ba daidai bane idan da mai azumi ya san girman falalar kusancin shi da Allah subhanahu wata'ala da zai buƙaci a ce don rayuwar shi ma azumi ne sannan kuma shi ne kudin da bai azumi yana ciyarwa bai da wani dalili Allah subhanahu wata'ala jarabawa yake masa to in ya anshi kudin da wani kudin zai ciyar to akwai nau'i ma na girman kai da raina Allah iyazan billah saboda shi ya baka kudin yace maka ga abin da nake so a yi amma idan wani dalili ya sa ka tsinci kanka a wani yanayi to shine zaka iya kaza zaka iya kaza zaka to kai lafiyan ka rau ba ciwo gare ka ba cuta ba menene naka na ciyarwa don haka wannan ba daidai bane kuskure ne mutlakan kai azumi domin ka kusanci Allah subhanahu wata'ala kuma ka dace da gafararsa wannan shine lokaci yayi to abinda muka faɗa daidai muna fata Allah ka bamu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana kowa cikin mu buƙatunsa na alkhairi Allah ka biya masa na nesa mu da na kusa Allah ka mai da kowa gidansa lafiya waɗanda suke cikin tsanani da kunci da matsi na rayuwa Allah ka yaye masu waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su waɗanda suke da matsugunan Allah ka taya su kulawa da matsugunan mata da maza da suke neman aure ba su samu ba Allah ka hada kowa da kininsa na gari waɗanda suke da matayen Allah ka taimake su da abinda za su riƙa mata mata da suke akan gwiwa Allah ka sace su lafiya waɗanda suke neman haihuwa ba su samu ba Allah ka ba su ƴaƴaye na gari waɗanda suke da ƴaƴayen Allah ka shirye su waɗanda suke da fandararrun ƴaƴa Allah ka shirye su shirin addinin musulunci ƴan mata da matasa da suka lalace cikin al'ummar musulmai Allah ka shirye su shirin addinin musulunci ɗalibai cikin musulmai da suke karatu a ko'ina ne Allah ka bude kwakwalansu Allah ka sanya alƙaluman malamai su zanto rahama da kuma jin kai a yayin takaddunsu ya Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu cikin mu'minai Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya da abinda lafiya za ta ci Allah ka zaunar da kasan mu lafiya Allah ka zaunar da kasan mu lafiya wannan musiba da muka tsinci kanmu a ciki mun gaza Allah ka yaye mana shuwagabanni da ka daura akan mu Allah ka sa mu tausayin talakawa Allah ka taimake su da taimakonka Allah ka taimake su da taimakonka Allah kar ka basu da dabarunsu ainihin sojoji na wannan kasa da suke fagen fama suna yaki don ƴan ƙasa sannan da dukiyar ƴan ƙasa Allah ka taimake su Allah ka murƙushe musu waɗannan ƴan ta'adda waɗanda kuma suke haɗa kai da ƴan ta'addan Allah ka shirye su in ma su ruwa ne in ba ma su ruwa bane Allah ka raba mu da su wannan da suka muta hana mutane zama lafiya a wannan ƙasa ya Allah karka an shirya yawansu akan wannan mummunan hali Allah ka shirye su in ma su ruwa ne in ba ma su ruwa bane Allah ka kama su kamo irin na adawa da samudawa marasu lafiya a cikin mu a gida ko asibiti maza ko mata Allah ka ba su lafiya Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka kare mu sharrin gobara Allah ka kare mu sharrin ambaliya wanda ya hura wuta akan mu Allah ka hura wuta akan ka dan mutumin da ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda aikin sa hura wuta ne Allah ka kona shi da wutarsa duk mutumin da aikin sa kisan mutane ne Allah ka daura wanda za su yi ajalin sa wanda kuma yake nema mu lalace Allah ka lalata al'amarinsa kamar da shi na baya ga dangi sai dangi sun ci su bashi Allah ka ba mu yayaye masu albarka masu tausayin mu lokacin da muka kasa wanda za su yi mana addu'a lokacin da muka yi kaura اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.